أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa musulmi, barkanmu da kasancewa a yau shida ga watan Ramadan, wanda ya dace da shekara ta 1445 Hijiriya, 16 ga watan uku shekara ta 2024 Miladiyya. Za mu ɗora kan karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa wannan gari na Kumo Akwa Local Government, Jihar Gombe, Najeriya. Muna cikin Suratul Naml, za mu tashi aya ta 38 a fadin sa ta'ala: ya ayyuhal mala'u qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Na'am malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala 'ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alayhi laqawiyyun amin.
Imamu Qatada, Allah ya masa rahama, yake cewa: lamma balagha Sulaymana annaha ja'iya, yayin da labari ya zo wa Annabi Sulaiman cewa ga Nana Bilqis basarakiya ta taho za ta zo wajen shi Annabi Sulaiman, sarkin sarakuna kenan, kuma an gaya masa tana da babban gado. Gadan nan nata na zinari ne, ƙafafuwan gadan na lu'ulu'i ne da jauhari, kuma an lullube shi da dibaji da hariri. Gadan nan na Bilqis yana da ƙofofi guda 9, ƙofar shiga gadan, ƙofar kamar ɗaki yake gadan, zabjeken gado ne na mulki, nan ake buga mulki. Gaba ɗayansa zinari ne, jauhari, lu'ulu'i. Imam Qatada ya ce Annabi Sulaiman sai ya kyamaci ya karɓi gadan nan bayan matan nan ta zama musulma. Ya ce bai kamata bayan ta musulunta kuma ya ce ta ba da gadan ba. Fakariha ni ya akuza mu ba da islamihi. Kuma yace wa qad alima nabiyullahi annaha mata aslamu tahrumu amwaluhum wa adimaihim. Indai har sun riga sun musulunta, to ai kayan su bai zama ganima ba, aka jinin su bai zama ganima ba. Sai yace ya ayyuhal mala'u, ya ku manyan mutane, abokanan shawara ta, yan fada ta, ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Waye a cikin ku zai zo min da wannan gado nata kafin su zo mini suna musulmi? Qala 'ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni 'alayhi laqawiyyun amin. Wani 'ifriti a cikin aljanu, kun ga wanda ma ya bada ansa yace zai dauko gadan ya riga mai gadan zuwa, shine wani aljani, ana ce da shi 'ifriti. Zan yi bayanin mai ake nufi da ifriti insha Allah. Yace ni zan kawo maka gadan nan ya kai Annabin Allah kafin ka tashi daga wannan guri naka na mulkin ka da fadarka da kake zama a nan, kafin ka gama zaman fada, zan dauko gadanan zan dire maka shi a nan ka ganshi wani aiki sai mai shi. Yace wa inni alaihi laqawiyun amin, kuma ni mai karfi ne kuma mai aminci akan wannan aiki. Qawiyun ala hamlihi, ina da karfin da zan yi dakon wannan gado. Aminun ala ma fihi min aljauhari, kuma ni amintacce ne, ba zan taba duk kayan alatu na arziki da dukiya, jauhari, zinari, lu'ulu'i, zabarjadi, duk abin da ke cikin sa ba zan taba maka ba. Tafa Nabi Sulaiman ya shiru, to ya san kadan ne daga cikin aikin aljani. In an ce aljani ifriti, tafiya ce fa mai nisa fa, daga Yaman a dauko gadan nan sai an kawo shi kasar Sham, tafiya ce ba karamar tafiya ba. To amma ba mamaki tunda an ce ifriti ne, aje ko a Hausa ana cewa ai wani ifriti ne ai. Abinda ake nufi da ifriti shine almaridu alqawiyyu min ash-shaytan, mai taurin kai, mai karfi a cikin shaytanu, wanda Annabi Sulaiman yana da irin waɗannan aljanu ifritai da yawa, wato aljanu ne masu bala'in taurin kai, sannan kuma suna da karfi, suna da power. Saboda irin wannan bacin ranar, daman Allah ya hore masa su dan su je su yi masa aiki, kawai Allah ya bashi su. Ana cewa ifrit namiji, ana cewa ifrita bikasr al-ayn wa sukun al-fa. To shi wannan ifriti ne yake gayawa Annabi Sulaiman, ina maka albishir kafin ka bar wannan wuri naka na fada, zaka ga gado a gabanka, kuma baka da damuwa, ba zai kare ba, ba zai lalace ba, sannan ba za a taba maka abin da ke ciki, ba za a kawo maka shi komai da komai. Wannan amsar da shi ifritin ya bayar kamar ba ta yi wa Annabi Sulaiman ba, shi yana ga yana ya kamata gadan nan a kawo shi ba wai ba ni sunan shi, ba wai sai ya zo zai kafin ya tashi daga fada ba, shi yanzu yake so a kawo mai gadan. Bisa na ce maka Annabi Sulaiman ya buga mulki na gaske, tafiya ce mai nisan gaske fa daga ƙasa zuwa ƙasa. Bari mu ji me ya faru.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا إفريتي به ما يبقى يا إيجين كري ina son wani wanda zai kawo shi fiye da yanda zaka kawo shi. Qala alladhi indahu ilmun min alkitab, sai wani wuf a cikin fadar Sulaiman alaihi salam wanda yana da ilimi na littafi. Malamai suka ce sunan wannan mutumin Asafu, Asafu sakataren Annabi Sulaiman ne, mutum ne mai gaskiya kuma Allah ya bashi ilimi, ismullahi al-azam, wannan babban suna na Ubangiji da yan an kiraye shi da shi yana amsawa take, saboda yana da ilimi. Allah ya bashi ilimin littafi, yace Allah bai ranka dade, zan kawo maka wannan gado qabla an yartada ilayka tarfuk, kafin ka kyafta ido zaka ga gadan nan. Kai ni dai ku yi hakuri, wato wannan ayar a cikin alqur'ani tana daga cikin ayoyin da suka buga min hankali kwarai da gaske, suka girgiza min tunanina, suka ƙara min imani cewa lalle Allah shi Allah ne. Malam ka duba wannan wani ne fa cikin halittar Allah zai yi hidima wa wani Allah, annabin Allah zai yi hidima annabi Suleiman. Gadon nan an gaya mana girmansa da nisansa da matsayin gadon nan, amma ya buɗe baki yake gaya wa annabi Suleiman, zan kawo maka gadon nan kafin ka ƙyafta ido, haf haka ka duba saurin da Allah ka gwada ƙyafta idonka ka buɗe ka gani. Wallahi na gaya muku ni dai wannan ayar wallahi na tsorata da ita. Ba abinda za ka yi wa alqur'ani sai dai ka sallama, ƙyafta ido fa. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, sai na kawo maka shi kafin ƙyaftawar idonka. Yace daga idonka buɗe rufe ka gani za ka gadan. Yace kafin ka daɗa buɗe shi sai ka gan shi a gabanka. Aka ce to shi wannan kuwa waya aka yi wannan abin, ya zai je ɗauko ƙata ya ɗauko gadon nan ya kawo shi kafin ya fitar ido. Da yawa cikin malamai suka ce addu'a ya yi, tunda dama an ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi, ya yi addu'a ya roƙi Allah ya ce ya Ubangiji don girman mulkinka da sarautarka, ina neman ka kawo min gadon nan na mulkin Bilkisu. Gadon nan yana Yaman, annabi Suleiman yana Baitul Maqdis ƙasar Sham kenan a lokaci, yana gama addu'an nan kurin wannan gadon sai ya ɓuya a fadar Nana Bilkisu, aka nemi gadon aka rasa, ya shiga cikin ƙasa initsai. Allah aka ce maka kawai sai ga gadon nan put ya tsiro ya ɓullo a gaban annabi Suleiman. Allahu akbar, Allahu akbar. To ka ji yadda aka kawo gadon, ba da kwansa yayi ya ɗauko shi ba, addu'a yayi ya roƙi Allah kuma ya aminta da Allah, ya gaya wa Allah, Allah ya karbi addu'arsa, gadon ya nitse ya shiga cikin ƙasa, Allah ya bullo da shi a gaban annabi Suleiman. Kuma shi din dai gadon dai shi ne ba wani bane. La ilaha illallah. Yayin da annabi Suleiman ya ga wannan gado a gaban shi da shi da mutanensa da jama'arsa, ya ganshi mustaqirran, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi, yace wannan ba wani abu bane, wannan yana cikin falalar Ubangiji na da yimin, kawai wannan Allah ne bani. Suleiman yace lalle wannan falala ne, fifiko ne da Allah ni ya bani, amma na sani ya min wannan, ya bani wannan ni'ima da wannan falala, li yabluwani, don ya jarrabe ni ne, ai li yakhtabirani a ashkuru am akfur, zan gode masa ko zan butulce masa. Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, duk wanda ya gode wa Allah yayi wa kansa, kamar yadda Allah ce man amila salihan fali nafsi وَمَنْ أَسَاءَ عَلَيْهَا, wanda ya aikata aiki mai kyau wa kansa yayi wa, wanda ya munanta ma wa kansa yayi wa. Kamar yadda Allah ya ce wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun, duk wanda yayi aiki mai kyau to akan shi yake wa shimfida kuman kafara wanda ya butulce wa ubangiji fa inna rabbi ghaniyun karim lalle ubangiji na mawadaci ne anil ibadi wa ibadatihim gabarin bayi da bautar su karimun fi nafsihi Allah mai karamci ne a karan kanshi koda wani dan adam bai bauta masa ba girman Allah yafi karfin ya nemi taimakon wani da agajin wani kamar yadda annabi Musa ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid idan kuka kafirce da ku da wanda suke bayan kasa gaba daya lalle Allah mawadaci ne kuma abun godewa ne manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Muslim ya ibadi a hadisin Qudsi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su zama tun masu takawa kamar su hadu akan zuciyar mafi takawan mutun daya a cikin ku wallahi ba za ku ƙara min komai a cikin mulki na ba ba inda buƙatar ku duk duniya idan za su ji tsoron Allah wallahi tsoron Allah su bai ƙara wa Allah komai ba kun yi wa kanku ne kuma ni ba ni karuwa da tsoron ku da za ku ji gare ni kamar yadda kuma in kuka saba mun ma ni bazan ragu da komai ba ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum aw ta riwayar wahidin minkum duk duniya su hadu gaba ɗaya su zama fajirai mafi fajirci mafi barna mafi saban Allah ya zama zuciyar ku gaba ɗaya kun hadu akan duk mara mutunci marasa mutunci ne ku gaba ɗaya manzo Allah ya ce ma na qasa zalika min mulki shay'a wallahi wannan ba zai tauye komai a cikin mulki na ba ya ibadi ya ku bayina innama hiya malukum usiha lakum ayyukan ku ne nake kididdige muku nake lissafa muku tumma uwafikum iyaha kuma zan cika muku su faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya mutu ya ga littafin sa ya ga alheri ya gode wa Allah waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya ga wani abu ba wannan ba to kar ya zargi kowa sai karan kansa shi kade to ga gado dai ya zo wajen Annabi Sulaiman yayi mamaki abinda zamu dauka na darasi anan shine an ce za a kawo masa gado kafin ya tashi a fada yace bai yadda ba kafin ya bude baki yayi magana wani cikin mutanen sa yace ni zan kawo maka shi kafin ka tashi daga kafin ka kifta idanka qabla an yattada ilayka tarfu waye wannan na gaya muku wasu malamai sun ce Asaf ko Asif ibn Barkhaya haka sunan shi yana cikin mutane salihai a banu Isra'ila gaba daya Allah ya bashi ilimi ne shi dai ba annabi bane amma annabi Sulaiman kansa ya san wannan Asif din ko Asaf mutum ne wanda yake mai ilimi kuma an ce shine wazirin annabi Sulaiman waziri a fadar sa shine wazirinsa ya daga hannu yayi addu'a kuma Allah ya karba addu'a sai ga fatsam sai ga gadan nan a gaban annabi Sulaiman wasu malaman suka ce a'a shi Sulaiman din ne da kansa qala alladhi indahu ilmun min alkitab din annabi Sulaiman din ne huwa bi nafsihi shi a karan kanshi bar magana kenan to kenan da yaga ifritin nan bai iya ba sai shi din sai ya fada kawai sai ya ce shi zai yi dan ya rena abinda shi ifritin ya fada haka wasu masu tafsiri suka fada wasu suka ce ba shi bane jibrilu ne malaika jibrilu ne amma dai zancen farko shine fi shahara a wajen malamin tafsiri wannan yana nuna mana falalar ilimi. Kun ga ai a ciki cewa kai alladhi indahu ilmun min alkitabi, wanda yake da ilimin littafi. Ashe wannan yana nuna mana falalar ilimi, falalar karatu, falalar masu ilimi a cikin al'umma. Allah ya ba su karama, ya ba su ɗaukaka. Dan kaga yayi abin da zai bada mamaki, to kaɗan daga cikin aiki mai ilimi. Shi yasa ku girmama ilimi, ku mutunta masu ilimi, ku kimanta masu koyar da mutane ilimi a cikinku. Duk wanda yake da ilimi malam ba zai taɓa wulakanta ba, ko da ilimin duniya ne ba na lahira ba. Sai dai in ya rungumi sabon Allah da barna da ta'adi, sannan kuma Allah ba zai bar shi ba. Amma ilimi abun so ne malam. Duk wanda yake neman ƙasƙanci a rayuwarsa, to ya zauna cikin jahilci. In dai kana so ka zama ƙasƙantacce, to zartacce, ka zama wanda ba a yi da kai a rayuwa, to ka zauna cikin jahilci. Shi yasa daga cikin illar da maƙiyanmu suke mana, sai su hana mu karatu. Su hana mu karatun addini, su hana mu karatun zamani. Ba mu a wajen Allah, ba mu a duniyar ma gaba ɗaya. Amma alamar mutanen kirki su ne masu mai da hankali akan neman ilimin addini da na zamani. Da'awa ta musulunci ingantacciya, lafiyayyar da'awa, abinda take goyon baya, abinda take kira kai kullum, shi ne mutane su fita su je su yi karatu. Shugabanni, ku taimaka wa yara su yi karatu. Babban abin da za ku yi musu shi ne ku ba su ilimi. Ɗanka kai, ka gina ɗanka a kan ilimi, kafin ka tara masa dukiya, kafin ka koya masa kasuwa, kafin ka koya masa neman kuɗi, ka ba shi ilimi. Da ilimin zai tara kuɗin. Amma duk wanda ya kai ɗansa kasuwa bai kai shi makaranta ba, ya cuce shi wallahi. Ku ji da kyau. Yo menene? Ina ce in an yi karatun ma dai kuɗin ake nema. Ba haka bane. Darajar mai ilimi, da ya gama ilimi ya zo ya nemi kuɗi, darajarsa ba za ka haɗa ta da jahilin kasuwa ba. Ka cuci ɗanka. Kuma kada ka taɓa tsammanin wannan dukiyar akwai garanti za ku ci gaba da moriyarta da kai da 'ya'yan. Ba mamaki dukiyar ta ƙare. Wataƙila ma bashin banki ne. Ka zo ka bar ɗanka, ka hana shi zuwa makaranta saboda kana gadara kana samun kuɗi a kasuwa. Za a iya samun matsala. Kuma za a yi ta cutarsa, ko da ka mutu ka bar masa dukiyar, za a yi ta cutarsa saboda bai da ilimi. Duk wayan mutum a kasuwa in bai da ilimi sai wani ya masa wayo ya cuce shi. Kuma akwai inda wallahi sai ya yi birki, akwai abin da bai zai iya yi ba. Akwai harkar da kuɗi ne ana neman su, amma dole sai ilimi ya yi aiki. Ka hana ɗanka zuwa makarantar boko, ka hana shi zuwa makarantar islamiyya. Kai ta ɗibansa wai gata ka masa wai yana zuwa kasuwa, ka sai masa mota, ka gina masa gida, amma jahili ne tukub, ba abin da ya sani, ka kashe shi. Kai shi makaranta, ya yi ilimi, ya yi karatu, in ya sha karatu, ya samu takardarsa, ya san ilimin addini, ya san na boko, ɗauko shi ka kashi kasuwa. Duk masu kuɗi da suka san me suke yi, haka suke yi. Amma mai kuɗin da bai da dabara, sai ya yi gaggawa, sai ya ce bari ya ɗauko ƙaramin ɗansa ya sa shi akan harkar kuɗi. Kai idan ba ka yi karatun ba, kai kana ka samu kuɗin. Wataƙila zamani zai zo ya canja. Cutuwar da ɗanka zai yi da jahilcin da yake tattare da shi ya fi kai cutuwar da kake a yanzu. Da haka ya ku samari matasa, ku tafi ku je ku yi karatu, ku yi dako, ku biya kuɗin makaranta, ku yi aikin ƙarfi, ku nemi ilimi. Kuma ilimin nan guda biyu, kar ku yadda a bar ku a baya ba ku yi ilimin bokon nan ba, ku yi. Yana da amfani a rayuwa. Ba abin da yake mana ciwo irin mu ga ana gudanar da al'amura na ƙasar nan babu ƴaƴanmu a ciki. Wannan abu bai yi ba. To in suka muku wayo duk suka bar ku kuka ƙare akan make-maken siyasa da ihun kalare da dabanci da area boys da ƴan sara suka, su kuma sun je sun tura ƴaƴansu sun yi karatu a ƙasashen waje, su za su dawo su riƙe ƙasar su yi ta mulka ku. Ku kuma kuɗin goro za a muku sai a ce a duk jahilai ne, duk ba mai ilimi a cikinsu. Wata kujera za a zo ana ƙoƙarin a bawa wani a jihar ku, a rasa waye karatun da za a bashi. A local government ɗinku karaf kacaf a nemi waye je karatu irin kaza, gaba ɗaya babu, sai dai a ɗauko baƙo a bashi ya zo ya ta mulka ku. Ba ku da likitoci, sai an ɗauko an kawo muku, in ba ku ci sa'a ba a nemo muku maƙiyanku a zo a ba su su zo su yi ta hallaka ku, su ta cutar da ku. Ka ga mutum mai ƙaramin karatu a wani local government bai yi wani ilimin kirki ba, ɗan health technology ɗinsa ya gama, amma gaba ɗaya local government ɗin shine doctor. Ka ji ana doctor yana na'am, kuma arne ne Allah ba ɗan jiha ba ne, saboda ya zo ya samu jama'ar jahilai. Ga su nan muna gani suna buɗe manya-manyan chemists. Mai chemist ya zo ya mai da chemist ɗinsa asibiti, in ba ƙasar Najeriya ba ina ake wannan rashin mutunci. Ya zo ƙauye ya tarar ba ilimi ba karatu, daga ba da magani kawai ya shimfiɗa gado a chemist ɗinsa, har haihuwa yake karɓa. Akwai wanda wallahi aka ce mana da toci ladi yake tiyata matsiyaci, toci yake ɗaurawa a goshinsa a nan haka, ko ya sa yaransa su rinƙa haska masa. To ya samu dabbobi, wallahi duka a ƙasar ne yana faruwa. Me yasa? Saboda ƴan garin ba su je suke karatu ba. Mutum kawai sai ya zo chemist kawai ya zo ya samu wani oga, inda daman ba ɗan garin ba ne, baƙo ne, inyamuri ne. Shi ko inyamuri zai nemi kuɗi ko me ba abin da zai yi ba. Oga sai da kinan, wallahi ciwon jiki nake ji, ba ni daga da Allah. An daina wannan. Sai ce masa zai ba ni na ciwon jiki, ya ɗauko wannan ya ɗauko wannan, wallahi ciwon kai nake ji, ba za a test ba, ba za a gwada shi ba, a'a me hawan jini ne, a'a malaria ne, a'a likitoci suna cewa duk lokacin da kaga ciwon kai to sign ne na wani cuta a jikin mutum. Ciwon kan ba shine ciwon ba, duk inda kaga ciwon kai to akwai wani cuta a bayan shi, haka suka faɗa. Amma sai ka zo wanda bai da ilimi ya baka magani, shi yasa mutanen mu suke ta mutuwa. Kuma za ku ɗauki shekaru kuna mutuwa tunda kuna mu'amala da jahilai. Ku je ku yi karatu, kuma kar ku bari jahilai su yi ta muku jahilci. Da kafata na shiga wani ƙauye irin wannan muna zagayawa, wani mutumi yake nuna ya ce kaga wannan malam ka gan shi ya muri ne malam. Ya fi shekara 20 a garin nan, tun yana sai da magani a kwando. Ana uga-uga har ya zo buɗe babban chemist. Yanzu duk matar da za ta haihu a garin nan a wajensa take haihuwa. Ya ce ba mu san iya adadin mutumin da ya mutu a chemist nan ba. Duk kashe su zai je ta yi. Ko ya kashe su da gangan ko ya kashe su da jahilci. Wannan gari ne guda ɗaya, suna nan fabarkace. Na san su wurare da yawa, in na ga dama zan ta ballo su na faɗa. Amma ba abin tausayi, abin baƙin ciki irin ɗan arewa musulmi da bai san ciwon kanshi ba. Kai ka isa ka je kudu kai musu wannan, ka isa? Wallahi baka isa ba. Baka isa ba. Ninki mai ƴaƴanmu mun bar su ba sa zuwa makaranta, sai faɗa, faɗan daba, sai shaye-shaye, sai yawo da makami, sai zinace-zinace, sai luwaɗi, sai neman maza, sai neman mata. Duk wani abu na rashin kirki akwai yaranmu a ciki. Duk inda za ka je gidan wani kurkuku a ƙasar nan, a arewa, in Allah ya sa da yaranmu ne Hausa Fulani su ne suke cika kurkukun. Samari matasa, madaka dawa, ƴan 20-20 da wani abu sun cika gidajen kurkuku. Wanda suka san me suke a ƙasar su, kuma suna can suna noma, suna jami'a, suna university. Su kuma nasu ƴaƴan suna Canada, suna America, suna Ingila, suna Gabon, suna Switzerland, suna Sierra Leone, suna sun tafi. Ni kuma naka suna bakin titi ana ba su fostan siyasa suna liƙa suna sara suka wanda ba su da rabo a cikin su suna gidan kurkuku wasu kuma suna can suna shan ƙwaya an kashe mana samari a irin wannan tsarin ko dai ƴan ƙwaya ko ƴan sara suka ko mazinata ko ɓarayi ko ƴan dabas siyasa ko ƴan bangar siyasa ko kuma suna gidan kurkuku kaɗan aka bar mana suke masallaci da wurin karatu jahilci kuma daman haddith wala haraj mu farka mu gane ilimi yana da amfani da ilimi ne dan adam yake ci gaba da jahilci dan adam yake ci baya kisa duk gatan da za a yi mana in ba a inganta mana ilimi ba ba a mana gata ba gina makarantu ƴaƴan mu su je su karatu kyauta a kora su makaranta a bude jami'o'i amma a ce yaro dan jiha kafin ya samu jami'a sai ya bi masallaci wajen guda bakwai yana ci a ce maka mai da addu'a ya cike admission ya cika jam yana so ya samu admission jihar ka garin ka da ƙasa da kuɗi da komai university ta gagari ƴaƴan mu mutum ɗaya sai ya nemi university sau shekara bakwai yana neman university bai samu ba ya gama degree yana so ya yi masters sai ya raba addu'o'i wurare tukunna kafin a ɗauke shi to idan ba ku ba wa mutane ilimi ba me za ku ba su kuna da kuɗin da za ku iya maganin yunwa kuna da kuɗin da za ku iya gina musu asibitoci gaba ɗaya kowa ya samu lafiya kuna da damar da za ku iya ɗaukan kowa aiki ku ba su ilimi su yi karatu su rayu ko a ƙasarsu ko a ƙasar wasu duk mutumin da ya yi ilimi jari ne shi a ko'ina yake Allah ya ba mu samari Allah ya ba mu matasa malam kuma wallahi malam yaran mu basira dan Najeriya yana cikin mutane masu basira a duniya wannan haka yake kuma ku je ku browsing ku bincika ku gani duk wani abu da ka sani da dan adam yake wallahi dan Najeriya zai iya yi ni ban san ya akai ba haka Allah ya ga dama ya mana amma muna buƙatar jagoranci waye zai wuce mana gaba wannan yaran namu matasan nan waɗannan wa zai taimake su ku sani fa ba wanda yake ba ku kuɗi fa ko da tulu kuɗi bai zai iya ba wallahi kuma ba wani da yake ya gamsar da ku akan bukatun ku bai isa ba to amma zai iya ba ku ilimi ya bude muku hanya mafi saukin dan Najeriya a ce yayi primary yayi secondary ya gama ya shiga university alal aqalli ya tsira da katin sa na degree alal aqalli an kyale shi in kana da degree ko ina ba za ka ba inda ba za ka je ba a duniya kuma za ka iya yin sana'a ka dogara da kanka ko tariki ce ko ma meye dai akwai takardar to karatu ya gagara ilimi ya zama yana nema ya fi karfin dan talaka wani vice chancellor a wata jami'a yake faɗa cewa tun lokacin da universities na Najeriya suka kakkara kuɗin makaranta an samu drop out da yawa ɗalibai da yawa da sun haƙura da karatun jami'a bai zai yiwu ba ka san me saboda kuɗin da jami'o'i suka ƙara to yanzu ba su ma fai ƙarin ba tukunna lokacin da gwamnatin tarayya ta cire hannunta gaba ɗaya akan harkar karatun jami'a to lokacin dan talaka zai gane kuransa ko kun san cewa yanzu akwai wasu jami'o'in da yar jarraba wannan da ake ta shiga jami'a irin tacewa din nan da ake yi sun daina yi admission kawai suke sake wannan post UTME da ake yi da yawa wasu jami'o'in ba sa yi ka san me babu candidate din ɗaliban an samu law student applicant department kaza da kunne na ji vice chancellor yana faɗa yana ce akwai wasu department a jami'arsa mutum uku ne suka apply wani gurin ko mutum daya, in aka kai wasu shekaru ma wasu bangarorin sai an rufe su, an samu karanci. Me yasa? Ba wai babu masu karatun bane, akwai su, amma waye zai iya biyan kudin jami'an? Mutum session ɗaya biya naira 100,000 da kaza ko 100 kaza. Yanzu a calculation ɗin da suke yi ɗan Najeriya, in ba sa'a aka yi ba nan gaba, mafi ƙarancin kudin da zai biya course mai sauki shine biya 500,000 a shekara. To kaga wannan babu masifar da ta wuce wannan. In har aka bari haka ta fara faruwa, to kar kai mamaki in kaga 'yan fashi da makami sun ƙara yawa a tituna. Kar kai mamaki in kaga ana haure-hauren gidaje. Kar kai mamaki in kaga ta'addanci ya yi yawa a cikin ƙasa. Ba abin da ya fi cancanta ya fi dace a bada subsidy a kan shi irin ilimi. A taimaki jami'o'in nan, a ƙarfafe su, a gina musu azuzuwa, a ba wa malaman nan nasu albashi mai ƙarfi, a samar da kayan aiki, a yi hostel-hostel, a inganta wa ɗalibai rayuwarsu a university shekara huɗun nan da za su. Alal aƙalli yaro in ya fito daga garinsu zai shekara huɗu a environment na jami'a bai da damuwa, ya yi karatu na gaske, ilimi ya ci jarrabawarsa, ya dawo gida kuma ya kama stogul neman aiki. In kuka yi wannan ɗan Najeriya kuka masa wannan, kun taimake shi. Amma matuƙar yaran nan suna zama ne a titi, ba sa fita su je su yi karatu. Ɗan diploma da ake da NCE ya fara gagaransu. Akwai damuwa, akwai challenge akan security situation ɗinmu. It's a threat akan security ɗinmu, threat akan zamantakewarmu na yau da gobe, threat akan dukiyarmu da take zagayawa a cikin garuruka. Ban sani ba ko ana fahimta na ko ba a fahimta ba. Na san dai masu ilimi masu hankali za su gane wannan bayanin da nake yi. Da haka ilimi yana da daraja, kuma Allah ya ɗaga ɗan adam mai ilimi. Mu je akram kallah.
Qala nakiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun.
Yayin da aka zo wada Annabi Sulaiman gadon nan na Bilqis, kafin ta ƙaruso wajensa, ya ce wa 'yan fadarsa, ku nakiru laha arshaha, ku canja kamar. Shi ne nakiru. Idan an ce nakara yu nakiru a larabci, taghyiru shay'i an hay'atihi, a canja wani abu, a canja masa hay'a ɗinsa da yanayinsa. Kun fahimce ni? A canja kamar abu. Sai Annabi Sulaiman ya ce bari mu buga hankalinta, ku canja mana kamar gadan, ku sake mai wani sabon zubi, bari mu gani in ta zo za ta iya gane shi ko ba za ta gane gadan ba. Haka aka yi, aka kama aiki akan wannan gado. Falamma ja'at qila ahakadha arshik,
قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
Bayan ya bada umarni a canja wannan gado, kamar yanzu mota ce a mata kuskurima, a sake mata wani penti, a gyara mata tayunta, a canja mata wheel cover ɗinta, a kera ta, shine nakiru laha arsha. Idan ta zo za ta iya ganewa, nanzur na'rif kenan. Ba'da hadha taghyir, za ta fahimta, za ta gane, za ta shiryu ta gane shi, koko tana cikin mutanen da za su samu ɓatan kai da ruɗewa, ba za ta gane ba. To, za ta ga mulki matan nan ƙwarai da gaske. Malam kamun ta zo, malam an canja gadon nan gaba ɗaya, kuma shi ɗin fa gadon nata, shi ɗin ne dai kuma Allah mai iko za ta zo bata taba tsammanin za ta ga gadon ba, ita kan ai ta bar gadonta na mulki a can, tana zuwa gurin nana durin Annabi Sulaiman, sai ya ce a haka za arshik a misla hada al'arsh alladhi tarainahu al'an, irin wannan gado da kike gani ya ke mulki su yanzu shine gadonki, arshukin ladhi khallaftihi wara'aki fi biladiki, shine gadonki da kika baro a garinki. Wannan hamza din a haka za arshuk ta al-istifham ne, ha din kuma ta tambihi ne a nahwu, kaf din kuma harful jarri ne, ismu ishara ne majrurin ne bi kaf bi hakina, al-jar wal majrur khabar ne muqaddam, arshuk din sai zama mubtada muakhkhar a nahwu kenan. Bai ce da ita a hada arshuki ba, sai ce a hakada arshuki, saboda kar ya zama ya ba ta satar amsa, an gane, dan ta kada zuciyarta da ba ta shi ne, ko shakka babu wannan tambayar da Annabi Sulaiman ya yi mata, ya buga mata hankali. Ita fa a saninta duk duniya babu gadon mulki irin wannan sinata, kuma ta ga tsakanin miliyoyi nisa ne da wurin, to ya aka yi gadon ta ya zo nan, ta ce kai ba zai yi ba, ba shi ba ne, to amma kuma ga shi kamar shi, tana da hankali, ita ma da yake mai wayo ne mai hankali, qalat ka annahu hu, sai ta ce to kamar dai shi, kaji bata ce shi ne ba, bata ce ba shi ba ne ba, sai ta ce kamar dai shi, shi ne ka annahu hu, kamar dai gadona, kamar irin gadona da na baro a garina. Fahiyya lam tusbit annahu huwa, bata tabbatar cewa shi ba ne ba, kuma walan tanfi annahu ghayru, bata kuma kore cewa ba shi ba ne ba, kawai ta bar abin kawai dai a cikin duhu haka. Yace wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin, hakika an ba mu ilimi kafin ta zo, kuma mu musulmi ne masu miƙa wuya da Allah. Wannan malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassara wannan wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin din maganar waye. Wasu suka ce min tatimmati kalami Bilqis, ko kalami zancen Bilqis ita ta karasa wannan fada, ta fadi wannan magana. Abinda ake nufi kenan wa utina al-ilma min qabliha, ita matar ce take fada, ai an ba mu ilimi kafin wannan hali, ai min qabli tilkal hala allati shahadnaha, mu da mun kafin mu zo wannan situation din, kafin mu zo wannan yanayi din, hadin ana nufin wato wannan hali yanayi, dama mu an ba mu labari sha'anin wannan Annabi Sulaiman din, mutum ne mai mulki, ba abin da zai iya yi ba, kuma yana annabi ne, yana kan gaskiya. Wasu suka ce a magana Annabi Sulaiman ne, ba magana ta bace, kenan jumla din zata zama ma'tufa ne ala kalamin muqaddarin ji'a biha min qabla wato min qabili at-tahaddusi bi ni'matillah, ya fada ne don yayi bayani akan ni'imar da Allah wato tabaraka ta'ala ya bashi. Abinda yake nufi, lalle Bilqis ta dace akan amsar da ta bayar, wa arafatil haqqa, ta san gaskiya, sai dai mu, in ji Annabi Sulaiman, lakin nahnu alladhina utina al-ilma min qabliha, mu ne Allah ya ba mu ilimi kafin ita, kaman kafin ta je ta yi mulki a ƙasar Saba, mu Allah ya ba mu ilimi, Annabi Sulaiman yake faɗa, kuma mu wa kunna muslimina lillah, mu da mu musulmi ne masu miƙa wuya ga Allah gabaki ɗaya. Kina Annabi Sulaiman ne ya faɗa, lallai kina da mulki, lalle kin yi sarauta amma muna shaida miki mu Allah ya fara bawa ilimi kafin ki daka ki karbi kalma ki musulunta kawai Imam al-Alusi yace wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimina min tatimmin mati kalamiha ne ya sake dawa yace sanfa maganan nan na Bilqisu ne kamar yadda da yawa jam'un min al-mufassirin malaman tafsiri abinda suka fi mai da hankali cewa Bilqisu ne ta faɗi wannan magana da kawai dai ta ga abinda ta gani na ƙarfin mulkin Annabi Sulaiman ta ga jarrabawa ta ga mu'jiza shi yasa ta yi maza ta ba da amsa ta faɗi wannan magana din abinda ake nufi wa utannal ilma bi kamali qudratillah bari mu fassara in magana ta ce to ya zamu fassara aya cewa ta yi Allah ya bamu mu daman an sanar da mu cewa ai Allah yana da cikakkiyar kudura ko da mu ba musulmi bane mu mun ji labari a ilimi an gaya mana wasiat nubuwatika kuma muna da ilimi kafin mu zo wajen ka cewa kai annabi ne na gaskiya min qabli hadil mu'jiza kafin wannan mu'jiza da kai mun ta daukowa wannan gado ka kawo shi ko kafin wannan hali da muka ga kanmu a ciki na yadda da kai na aminta da sha'aninka ya Sulaiman tunda ka turo mun tsuntsu da wasika ai lalle mu Allah ya bamu ilimi mun san cewa kai mutum ne mai ilimi kuma an gaya mana daman kai annabi ne ba mu dai hado da kai ba dan haka wa kunna mu'minina min zalika alwaqt mun miƙa wuya mun sallama ba sai kai ta nuna mana wasu abubuwa na mulki ba to yake Bilqisu idan har kin san wannan din an baki labarin Annabi Sulaiman tun farko an gaya miki kina jin waiwaiwai akan wannan annabi kuma kin yadda annaban gaskiya ne to me yasa baki musulunci ba sai Allah ya bada amsa
wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah إنها كانت من قوم كافرين
الله أكبر أبين دي هذا تتي إيمان أبين دي تكي بوتا وبا الله بشيني توشي تي هانا تا تبي الله تبي النبي سليمان دي ونن تيني دي غشكين متقر أكبر كافر شيئي كرفي matukar aka bar masu aikin banza suka yada aikin banza matukar aka kyale mabarnata suka yada barna to yada barna da barin shirka da kafirci da fasadi a bayan kasa yakan toshe wasu su kama Allah yakan hana wasu su gane wani shi kawai yaminu ma kulli riha duk inda iska ta kada kawai can yake tafiya amma inda za a yi da'awa inda za a fadakar inda za a yi kaza zai karba ha yanzu ba jiya muke fada ba cewa ƴan uwa daga nan suka tashi suka tafi wancan gari da muka fada a jihar Bauchi sarkin garin gaba ɗaya aka yi mai da awaye musulunta sarki ba to ya da ba a ji aka yi da awa ba ya inda an bashi da ƴan kada kada ne da ƴan shan giya da ƴan cin naman alade da kare ai ba zai imani ba to ashe akwai buƙatar a rinka barin gaskiya ta yadu a cikin mutane kuma a rinka toshe ƙarya ma kanat ta'budu min dunillahi abinda take bautawa ba Allah ba abinda aka cusa mata tun farko tana bautar rana an ce mata rana ita ce Allah tana bautar wani Allah an ce mata da cinta da shanta da komai a wajen wannan rana ne usaddaha ma kanat ta'budu min dunillah sai hana ta wannan bautar wani Allah ya hana ta yi imani da Annabi Sulaiman innaha kanat min qaumin kafirina Allah ya ce ai wannan mata ta kasance cikin mutane waɗanda suke mai kafirai za ku iya tunawa wata rana kwanaki can a baya akwai wani bidiyon mu da aka nuna a ƙasar Benin Cotonou a wani gari Wida masu bautar maciji na yi mamaki mutanen garin suka gaya masa suka ce malam zo ka je ka ga ikon Allah daga wa'azin da kuke yi bautar wani ba Allah ba muka je wurin nan muka ce yanzu ku macijin ku yi bauta suka ce kware kuwa suka ce shine abin bautar su
muka yi hira da su da yaran su ana fassarawa suka ce duk abin da suke bukata a garin nan macijan nan suke gaya wa kuma su ba su suka ce su ba san wani ba su ba wani wani Allah da suka sani da za su zo su kira shi babu muka buga suka ce a'a wannan shine nasu ga gida ga daki sun yi macijan nan yumo wani kan wani amma malan ka duba damsul basirati da toshewar basira macijin nan an yarda cewa shi Allah ne su a wajen su amma abun mamaki su suke ciyar da shi to ka ciyar da Allah ka suka ce kuma wai abin da zai nuna maka wannan macijin wai Allah ne wadannan macijan Allah ne duk karshen wata sai a bude musu kofa sai su fita sai su shiga gari su ci yawo su ci kwari su sha ruwa da kansu suke dawowa gidan suka ce kuma a garin nan doka ne ba a kashe maciji kuma duk wanda ya gansu sai dai ba da wuri kuma hakan fa yake faruwa suka nuna mun wata bishiya suka ce gata nan wannan bishiyar ta fi shekara 500 a tarihinsu suka ce duk wanda yake da wata bukata da ya zo gindin wannan bishiya ya daga hannu ya kira yana tashi zai samu biyan bukata suka nuna mun wata tukunya suka ce kaga wannan shekarar ta 200 anan ba a daga ta sai bayan shekara 7 shekara 7 sai a bude ta in an bude ta sai a zuba mata ruwa a cika duk garin kowa ya zo ya rinka diban ruwan albarka abun mamaki suka ce shekara 200 da suka wuce an zo an musu da'awar kristanci wasu sun karbi da'awar kristancin wasu ba su karba ba dan haka ga coci nan daga kasar ingila aka zo aka gina musu tabbegiyar coci gashi a rubuci cocin nan tafi shekara 200 ina musulunci ina masu da'awa mutane masu saukin kai amma suna bukatar ai musu da'awa suna bukatar a karantar da su a Najeriya a wata jiha na je wani kauye na tarar da wani bamaguji muka yi wa'azi yace kai dana sardauna ma nan yayi ya tafi ya bar mu kaji nace yi hakuri yace me za ku gaya mana yace sallah baushe ne bamaguji yace sallah sai Allah yayi nace oke ka san akwai Allah da sai yayi kai sallah yace akwai Allah mana yace amma bai yi ba za mu yi ba kuma yace duk yayana sun musulunta amma ni da saura ba yanzu ba tukunna ya nuna mun wani dutsen nika dan karamin dutsen nika ne ka san dutsen nika yace je ka gashi can naje na ganshi zama ake ai mai kirari a zuba mai giya burkutu ya sha burkutu sai a ce ruwan sama ake so wallahi kuma yace duk talaucin kauyen nan in mutun ya rasa haihuwa shi kansa sai je ya sha burkutu yazo ya ta tsiyayawa wannan dutsen nikan burkutu sai nemi haihuwa koi nemi jari koi nemi kaza yace wannan dutsen da ka gani shine cinmu da shanmu da rayuwar mu wannan malam da ni akai gaba da gaba kuma kauyen nan yana nan har yanzu anan cikin arewa yake muna nan a birni muna ta fada wani ya iya wani bai iya ba muna ta alfahari da kaza da kaza da kaza mun bar mutanen kauye a cikin duhu nazo na yunkura zan daga dutsen nan dan karami fa dutsen duk nika da mata suke yace bana yafi karfin ka fa ba za ka iya daga shi ba wallahi ban iya daga shi ba nauyin bala'i ne da shi na rasa ina suka samu wannan dutsen wato ku yi hakuri ba dutsen nika na kasan ba fa na saman me sunan shi ne kai akwai Hausa ba Hausa wannan na saman da ake gogawa ni da na san sunan sa na manta ne wallahi me na mirginawa eh da fulatanci na mirgel wannan abin da ake abin nan ake dorawa akan dutsen nika na sama kaga ai na saman yawanci ba mai nauyi bane ko to shi din ne ya gagara daguwa sai katti sun hadu an yi kama kama ake daga shi yace wannan dutsen fa na daban ne ba irin wanda ka sani bane almuhim wallahi akwai buƙatar a shiga ƙauyuka a yi da'awa a yi wa'azi muna da mutane annan nan komo annan komo daga nan din nan in ka kama hanya ka tafiya bayan dutsen nan ka tafi wajen sifiliya wajen su ina ne akwai fa akwai arnan da suke kan dutse fa yanzu ba a hawa kansu ko babu ko ba arnan dutse suna nan duka duka ba zai wuce awa biyu ba daga nan inda nake tafsirin nan arna ne ganye suke sawa tsumma suke rufe gaban su a tsakanin jihar Sokoto da Kebbi akwai inda wasu ƴan uwan ɗalibanmu suka je da'awa suka ce malam mun ga ikon Allah gaba ɗaya matan garin haka suke yawo ba riga ba bareziya kawai mace zaka ganta da mamanta kawai da ƙanana da manya haka kawai suke yawo kawai yace kaga sun ɗauko itace ba riga ba ko riga ba sa ba zannin su iya kugun su kawai za su ɗaura kuma ba wani abu ba ne yace amma malam ba sa sallah yace zaka daɗe kana zirga-zirga baka ga masallaci a ƙauyen ba amma akwai fastoci na 'yan siyasa fastar kaza fastar kaza fastar kaza an kai musu siyasa amma ba a kai musu la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana afuwa wannan kalubale ne ga matasa ɗalibai kalubale ne ga mu musulmi baccin da muke ya kamata mu farka wannan duka bayanan nan da nake muku gaba ɗaya a arewa ne ba a kudu ba ai yanzu kudu kutukun ba mu wa fara fita kudu wa'azi ba amin subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يمن عفوه